ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله ويا حماة الإسلام وحراس العقيدة أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا جدد قديا قال الله مدعو كنسركي ليشارة مو أولنا فرفاجيا akuma kofar gidan mai martaba sarkin Akko Allah madaukin sarki ya kiyaye shi ya kara kare shi ya kara daukaka shi wanda yake ba dan komai muka taru a wannan wuri ba sai domin gabatar da wa'azi da kuma kara jaddada zumunta da ke tsakanin mu da ƴan uwa na jihar Bauchi wanda wato da jiha guda ɗaya ce gaba ɗaya har da Gombe. Ci gaba irin na zamani ya haifar da waɗannan jihohi suka zama guda biyu. To amma duk da haka alaka ta musulunci babu abun da ya same ta, shi yasa ake ci gaba da yin wannan wa'azi na zumunta da haɗin gwiwa. Muna fata wannan zumunta da ke tsakanin mu da ƴan uwan mu na jihar Bauchi Allah madaukakin sarki ya dorar da ita. Duk wanda ya ga yadda suka kwararo suka shigo cikin wannan jiha tamu, malamai da shugabanni da ƴan agaji suka yi jerin gwano a motoci da lasifika ana karanta Alƙur'ani mai girma, abun yana da ban sha'awa ƙwarai da gaske. Wannan alama ce ta cewa ba ma da rabuwa irin ta jihohi kawai ba, hatta geographical boundaries da ake da su da suka rarraba mu zuwa ƙasa-ƙasa, to wannan rarrabawar ba ta rarraba mu addinance ba. Har yanzu muna nan tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kamar yadda Allah madaukin sarki ya umurni. Allah ta'ala ya sa mu dace. Wannan wuri ba yau ne ranar da muka fara gabatar da wa'azi a wurin ba. Dama waɗannan manya-manyan filaye da kuke gani a kofar sarakuna, makasudin barin waɗannan filaye abubuwa ne wato kaman guda uku. Abu na farko shine a tara mutane domin a gabatar musu da wa'azi. Abu na biyu shine a tara mutane domin watakila an samu wani mazinaci ya yi zina, za a tsayar masa da shari'ar musulunci, wato za a masa bulala ɗari a gayyato mutane a wannan fili a shashi bulala ɗari al'umma tana kallo. Abu na uku idan mai martaba sarki yana da wani sako da yake bukatar ya isar wa jama'a, sai a tara jama'a a waɗannan filaye domin a isar da wannan sako. Wannan shine makasudin da yasa aka ainihin tana da irin waɗannan filaye. Allah ya sa waɗannan filaye su ci gaba da aiwatar da abin da aka tara su domin su. Dan uwa Malam Sadi kusan ya riga ya kammala wa'azi. Ya tunatar da mu abin da ya shafi makomar mu akan wajibi mu koma zuwa ga Allah. Ya kuma karanta mana wasu ayoyi da suke dauke da haƙoƙi waɗanda Allah madaukin sarki ya wajabtawa bayi. Allah ya bamu ikon sauke waɗannan haƙoƙi. Bai wuce na dan yi ta'aliki kana akan wa'azin da malamin ya gabatar ba. Al-Qur'ani mai girma ya fada mana irin yadda mutanen duniya suke. Haka suke rayuwa, idan suka zo mutuwa a haka za su mutu, sannan a haka Allah madaukin sarki zai tada su a ran tashi alkiyama. Wasu ne waɗannan kashe-kashe, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake fada a ainihin cikin littafinsa Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan, wato rabewa a tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan. Ya ce mutanen duniya wato kashi uku ne. Kashi na farko su ne waɗanda ake ce musu ashabul yamin. Su wayannan ashabul yamin Allah ya kira su da sunaye da dama banda ashabul yamin. Daga cikin sunayen da ya kira su da su, ya kira su da al-abrar. Daga cikin sunayen da ya kira su da su, ya kira su da al-muqtasidun. Bayan wannan kashi na farko, akwai kashi na biyu, su ne waɗanda ake cewa ashabu shimal. Wayannan ashabu shimal su ma Allah ya kira su da sunaye da dama. A wani wurin ya kira su da fujjar, a wani wurin ya kira su da al-mukazzibuna dallun, su ma wani nau'i ne na al'umma. Sai kashi na uku su ne waɗanda ake cewa as-sabiquna as-sabiqun. Su wane ne as-sabiquna as-sabiqun? As-sabiquna as-sabiqun su ne waɗanda Allah madaukin sarki a wani wuri sai ya kira su da wato ainihin wato as-sabiquna bil khairat, a wani wurin sai Allah madaukin sarki sai ya kira su da al-muqarrabun. Wayannan kashe-kashe da ake da su guda uku wato su ne kashe-kashe na al'umman duniya gaba daya. Akwai bukatan mu duba wayannan kashe-kashe, wayannan class da ake da su guda uku, mu gane cewa mu a cikin wani aji muke daga wayannan azuzuwa guda uku, sannan ina ne makomar kowane aji cikin wayannan azuzuwa guda uku a ranar tashin alkiyama. Allah ta'ala ya sa mu dace. To amma Al-Qur'ani mai girma da ya zo zai yi magana akan su, sai ya fara magana da kiyama karama. Wacce ce kiyama karama? Shine a lokacin da aka zo za a dauki rambawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan uwa musulmai, ana yin mutuwa ba ba a yi ba. Akan samu wani babanka ya mutu, ko mahaifiyarka ta mutu, ko matarka ta mutu, ko danka ya mutu. Amma wallahi kowa ne ne naka ya mutu, baka san zafin mutuwa ba, baka san me ake cewa mutuwa ba. Sai ran da mala'ikan mutuwa ya zo ya ce ka shirya yau da kai za a tafi lahira, to ranar ne za ka san me ake cewa mutuwa. Ya za ka yi ka gane wannan? Al-Qur'ani mai girma sai ya fara da faɗin yadda mutuwar take tinkaran bawa, kamin ya faɗa mana waɗannan kashe-kashe guda uku, kowane kashi ya sakamakonsa yake. Ana ramma a ƙarshen suratul waqi'a sai Allah madaukin sarki ya ce falawla iza balagatil hulqum.
Falawla iza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
Sai Allah madaukin sarki ya ce falawla iza balagatil hulqum. Yaushe ne ake magana iza balagatil hulqum? Rai, yayin da aka zo za a zare rai, rai na bawa, wannan rai za a rinka tattaro ran a hankali a hankali, ana tattaro shi yana hawa sama. Duk gabar da aka wuce ta, to wannan gabar ta riga ta mutu domin rai ya wuce wannan gaba din. Haka ake tattara ran, ana yin sama da wannan rai, rai din ana tafiya da shi, ana yin sama da shi har zuwa lokacin da rayin zai iso zuwa makogoro. Yayin da rai ya isa zuwa ga makogoro, to akwai wata magana da Allah madaukin sarki yakan yi ware a daidai wannan lokaci. Allah madaukin sarki ya ce falawla, shin me ya hana iza balagatil hulqum? Yayin da rai ake tattaro ta ana hawa sama da ita, wannan rai din har ya zama ta iso wato zuwa ainihin wato makogoro. Wa antum hina idhin tanzurun, ku kuma a daidai wannan lokaci kuna kewaye da wannan marar lafiya wanda za a zare ransa. Amma a wannan lokaci babu abinda za ku iya yi banda kallo, kowa ya sa ido ne kawai yana kallon wannan mamaci. Wasu na cewa an bashi ruwa ya sha, ana cewa ai ba zai iya hadewa ba. Wasu na cewa an bashi kunu ya sha, ana cewa ko an bashi yana amayar da shi. dan me ba zai amayar da shi ba, ai abincin da zai ci a duniya Allah ya riga ya kayyade mata, yo ai ruwan da zai ci a duniya ya riga ya shanye kayan sa, yo ai abincin da zai ci a duniya ya riga ya shanye kayan sa, kai iskar da zai shaka a duniya ma tasa ta riga ta kare ya shaki tasa, wacce ta saura ta sauran al'umma ce bai da rabo a ciki, saboda haka babu abin da zai hana shi tafiya lahira a wannan lokaci. Shine Qur'ani mai girma yake cewa wa antum hina izin tanzurun, kuwa daidai wannan lokaci babu abin da kuke iya yi sai kallo, kowa kawai ya sa wannan bawa ido, an sa wa sarautar Ubangiji ido, babu wani abin da wani zai iya tabukawa a wannan lokaci. Idan babanka ne ba za ka hana shi tafiya lahira ba, idan danka ne ba za ka hana shi tafiya lahira ba, idan matarka ce ba za ka hana ta tafiya lahira ba. Sai Allah madaukin sarki yace a lokacin da kuke kewaye da wannan rai kuna kallonta, sai Allah yace wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, ai mu inji Ubangiji mun ma fi ku kusa da ainihin wato shi wannan marar lafiya da yake kunce wanda za a zara ransa, mun fi ku kusa da shi, walakin la tubsirun, sai dai ba ku gani. Me ake nufi da an fi kusa da shi? Shehu Malami Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa ai ma'anar cewa Allah da yace mun fi ku kusa da shi, akwai mala'iku da Allah madaukin sarki ya wakilta su waɗanda za su karɓo ran wannan bawa, waɗannan mala'iku suna tare da shi, suna jiran kawai time ne ya cika, time yana cika on the dot za su zare ransu a daidai wannan lokaci. Ku tsaya ku ji wata magana mai ban mamaki kwarai da gaske. Wannan gari da ake da shi na Kumo, kai ba ma ako ba, ko local government ma gaba ɗayanta, jihar Gombe gaba ɗayanta, mala'ika guda ɗaya yana iya sa tafikinsa ya ciccibo ƙasar duniyar gaba ɗaya ta jihar, tun daga ainihin tushenta ya daga ta sama da fiffike ɗaya ya kife ta, Allah zai iya wannan, mala'ika guda ɗaya zai iya aikata wannan aiki. Amma saboda muhimmancin assignment na zuwa ɗauko ran bawa, saboda girman aiki na zuwa ɗauko ran bawa, duk da wannan ƙarfi da mala'ika yake da shi, wallahi idan za a tura ɗauko ran bawa, Allah baya tura mala'ika guda ɗaya, bataliya ta mala'iku Allah yake turawa su je su ɗauko ran bawa guda ɗaya, saboda muhimmancin aikin da za su aikata. Ya za kai ka samu wannan? Idan kana karanta ayoyin Qur'ani waɗanda suke magana akan karɓar rai, sai ka ga ma ayoyin kamar akwai karo da juna a tsakaninsu, babu karo da juna a tsakaninsu. Me yasa na faɗi haka? Idan kana karanta Al-Qur'ani mai girma, sai ka ga cewa wani wurin sai Allah ya faɗa maka cewa shi ne wanda yake karɓo wato ran bawa ɗin da kansa. Yaya za kai ka samu wannan? Qur'ani mai girma ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha,
Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha.
Allah madaukin sarki yace Allahu, Allah ya tawaffal anfusa, shine yake karban rayuka, hina mautiha, yayin da rai ta zo mutuwa Allah ne yake karban wa'annan rayuka. Yaya kuma wallati lam tamut, ita kuma rai wacce bata mutu ba, mutum wanda bai mutu ba shi ma Allah yana karɓar ransa. A yaushe ne Allah yake karɓar ransa? Allah yana karɓar ransa fi manamiha, wato a lokacin da mutumin yake yin bacci. Yayin da kake yin bacci nan ma Allah madaukin sarki yake yana ainihin wato karɓar ranka a daidai wannan lokaci. To amma me yasa Allah ya karɓi ran naka yayin da kake bacci amma kuma har yanzu kana yin numfashi? Wato akwai wani hikima da rai yake da shi. Rai yana nan wato kamar rana ne, ko da an karɓi ran, ran yana ainihin wajen Ubangiji. To kamar yadda rana take sama amma haskenta yakan hasko zuwa ƙasa, to haka hasken wannan rai akwai sauransa a jikin ɗan adam wanda da shi ne yake gabatar da ainihin wato numfashi a daidai wannan lokaci. Kaga wannan aya ta nuna maka cewa Allah shi ne yake karɓar ran bawa. To idan ka karanta wata ayar kuma, sai a nuna maka cewa ba Allah ne yake karɓar ran bawa ba, wani mala'ika ne aka wakilta yake karɓar ran bawa. Ina za ka samu wannan? Inda Allah madaukin sarki yake faɗa kul ya tawaffakum malakul mautu allazi wukila bikum,
kul ya tawaffakum malakul mautu allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
Allah ya ce kul ka ce da su ya tawaffakum malakul mautu allazi wukila bikum, mala'ikan mutuwa wanda aka ɗora masa responsibility na karɓo rayuwarku shi ne wanda yake karɓar ranku. Kun ga a can gurin an ce Allah ne mai karɓar ran, a nan kuma aka ce mala'ika ne yake karɓar ran. To idan ka koma wani wuri kuma, sai Allah ya nuna mala'iku masu yawa ne suke karɓar ran, ba malaika guda ɗaya ba, yaya za ka samu wannan? Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi,
huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafazatan hatta idha jaa,
na'am,
hatta idha jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun.
Sai Allah madauki sarki yace wato ainihin wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah wato shine mai rinjaye a saman bayinsa. Wayursilu alaikum hafaza, sannan Allah madaukin sarki yakan turo mala'iku alhafaza, wato masu gadi waɗanda suke lura da ku. Sai Allah ya ce hatta idza jaa ahadakumul maut, har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo ta samu ɗaya daga cikin ku. Idan mutuwa ta zo samun ɗaya daga cikin ku, sai Qur'ani ya ce tawaffathu rusuluna, manzanninmu, ƴan aikanmu sai su zo su ainihin wato karɓiran wannan bawa. Wahum la yufarridun, sannan ba sa sakaci da assignment wanda Allah madaukin sarki ya danka musu. To ya zaki ka fahimci wa'innan ayoyi? Dalilin da yasa aka ce mala'iku da yawa ne suke zuwa karɓar ran bawa, saboda mala'iku da yawa ne bataliya ta mala'iku ne Allah yake turawa su karɓo ran bawa. Saboda haka sai aka jingina aikata aikin zuwa gare su. Amma wa'innan mala'iku suna da shugabanci, akwai leadership a cikin su. Akwai mala'ikan mutuwa, malakul maut, wanda da Hausa muke ce masa Azra'ilu. Duk da cewa ba Qur'ani ne ya kira shi da ainihin wato Azra'ilu ba, Qur'ani ya kira shi da wato malakul maut. To shi wannan malakul maut shine komanda na wa'innan mala'iku. To a ka'ida idan aka tura runduna ta je ta yaki, to komandan da yake shugabantar wannan runduna idan an zo danganta cin nasara, sai a ce wane shine ya ci gari da kaza da yaki, a ce Khalid bin Walid shi ya bude gari kaza. Duk da baki kadai ya bude ba tare da tawaga ta sahabbai, amma da yake shine komanda, sai aka jingina aikin zuwa gare shi. Me yasa aka jingina aikin zuwa ga Ubangiji kuma aka ce shi yake karban rai? Saboda Allah shine wanda ya bada directive. Tunda shi ya bada directive aje a karbo ran wannan bawa, zaka ji gwamna yana cewa mu ne muka yi muku wannan hanyar. Duk da cewa bai ainihin fito ya tuka katafila da greda, ya tuka tifa, ya jido itace, ya tona rami, ya ainihin ɗebo duwatsu, ya ainihin zo da bulldozer, ya nike wuri, ya birkita shi, bai aikata wannan ba. Yana office, yana shan air conditioning, daga can ne ya bada umarni aka zo aka yi aikin wannan hanya. Amma sai ya ce shi yayi, saboda shi ya bada umarni. To wannan ne dalilin da yasa aka jingina wato aikin karɓo rai zuwa ga Allah madaukin sarki a cikin wannan aya. Da nan ne zaka fahimci wa'innan ayoyi, ka fahimci cewa wato babu karo ko sabani da juna tsakanin su. Saboda haka da Allah madaukin sarki yace wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, mu ne muka fi ku kusa da shi. Walakin la tubsirun, sai dai ba kwa gani. Shehu Malami Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace ana ishara ne zuwa ga mala'iku da suke rufawa mala'ikan mutuwa baya domin aje a karɓo ran bawa. Idan bawan na kwarai ne, sai mala'ikan mutuwa ya ainihin ɗauko mala'ikun rahama. Idan bawan na banza ne, sai mala'ikan mutuwa ya ɗauko mala'ikun azaba, su zo da wani tawul daga wutar jahannama wanda yake kunshe da wata iska ta guba, wanda a nan za a sa ran wannan bawa a tafi da shi, kamar yadda za mu samu a hadisai masu zuwa masu yawa a nan gaba. Shi ne Allah madaukin sarki ya ce mai wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. A wani wurin sai Allah madaukin sarki a ci gaba da aya ta gaba sai ce falawla in kuntum,
falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin.
Falawla in kuntum ghayra madinin, sai Allah ya ce to me ya hana? In dai da gaske da kuke ganin cewa Allah ba zai muku hisabi ba, ba za a bincike ku a sakan ka muku da abubuwan da kuka aikata ba. To yayin da wannan rai ta zo zuwa makogoro, sai Qur'ani ya ce tarji'unaha, ku dawo da ita mana, in kuntum sadiqin, in dai har ku kun kasance masu ainihin gaskiya ne. Akwai wanda zai iya dawo wanda Allah ya ce a zana ransa da ransa a wannan lokaci? Ba zai taɓa yiwuwa ba. To maganin matsalar shi ne kawai ka koma zuwa ga Allah madaukin sarki. A daidai wannan gaba sai Qur'ani ya faɗa mana yadda kashe-kashen mutane suke a lokacin da suka zo ainihin za su mutu. Sai Qur'ani ya ce fa amma in kana min ashabil yamin,
amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin.
Idan wannan rai wacce aka zo za a karɓa, sai Allah madaukin sarki yake cewa wato fa amma in kana min al-muqarrabin, na farko fa amma in kana min ashabil yamin, na'am, fa amma in kana min al-muqarrabin, sai aka ce farauhun wa rayhanun wa jannatun na'im. Sai Allah madaukin sarki yace ita wannan rai idan ta kasance tana gargacin al-mukarrabun su wane ne al-mukarrabun su ne wayanda suka aikata abinda Allah ya umurce su suka ne santi abinda Allah madaukin sarki ya hane su suka aikata mustahabban abubuwa wayanda Allah bai farlanta musu ba kai suka ne santi kanana kanana laifuffuka suka zama sun wanku zuwa ga Allah madaukin sarki wayannan su ne ake cewa al-mukarrabun za mu samu wasu ayoyi da suke fada mana yaya matsayin irin wayannan mutane suke kasancewa wato a ranar tashi al-kiyama sai aka ce farauhu wa rayhanun wa jannatu na'im to sakamakon su shine za su samu rauhu za su samu rayhan sannan za su samu jannatu na'im menene rauhu malamai suka ce ar-rauhu shine ar-rahatu wa tawhutu duk wahalar da yake a duniya wahalar neman abinci wahalar aiki a office wahalar addini wahalar ibada wahalar zuwa gona wahalar rayuwa kai wahalar barci da tashi wahalar kwanciya domin idan kana raye a duniya ko kake ko ka so dole ne sai ka wahala domin dan adam Allah ya halitta shi ne a cikin me a cikin wahala ko kake ko ka so duk matsayinka a Najeriya sai kai kanta ko ka yadda ko baka yadda ba sai dai kantar iri iri ce ko kai kanta ta hannu ko kai kanta ta ainihin kai ko kai kanta ta ainihin kafada idan ka tsallake wannan to za ka yi kanta ta duwawu ko da kuwa kai ne wato ainihin honorable ko his excellency ko honorable minister ko shugaban kasa ko wani chairman na local government duk irin matsayin da ka rike a duniya sai an samu kanta guda ɗaya da za ka yi a cikin waɗannan kanta da wato ainihin dan adam yake haduwa da su to farauhun ka huta da wannan wahala za ka tafi gidan hutu ina ne gidan hutu shine aljanna wa rayhan menene ake cewa ar-rayhan malamai suka ce shine wato ar-rizqu wasu malamai suka ce ar-rayhan ai aljannatu wato za ka samu abinci abinci irin na ainihin wato aljanna ko kuma za ka samu aljanna gidan kaishi inda babu wani abu da yake da wari ko zai tada maka hankali a wannan wuri wa jannatu na'im da ainihin wato aljanna wato madaukakiya da wannan ne a hadisi Imam Muslim wanda Abu Huraira ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da bawa yazo zai mutu mala'iku suka zo zare ransa idan wannan bawa bawa ne na Allah na kwarai idan mala'iku suka zo za su ainihin zo da wani kafani daga aljanna an shafa wannan kafani turare na aljanna idan suka zo suka same shi a kwance za su ainihin ce masa wato ayyatu ar-ruhu tayyiba yake wannan rai tsarkakakkiya ukhriji radiyatan mardiyatan ila rauhin wa rayhanin wa rabbin ghayri ghadban za su ce yake wannan rai mai tsarki ki fito kina yardajiya kina abar yarda zuwa ina zuwa ainihin wato rauhu da rayhanu zaki tafi inda zaki samu hutu zaki tafi inda zaki samu aljanna sannan zaki koma zuwa ga ubangiji wanda baya fushi dake nan take wannan rai za ta ainihin rinka fitowa tana zillo ta fito ta ainihin sauka a cikin wannan kafani da mala'ikan mutuwa yake rike da shi ta tana sauka a kai shikenan sai ya lullube ta ran ba za ta dade a hannunsa ba sai ya mika wayannan mala'iku na rahama wayannan mala'iku na rahama a yayin da aka zare wannan rai duk wani mala'ika da ke sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har zuwa sama ta bakwai sai ya yi wa wannan rai salati a daidai wannan lokaci bayan wannan sai wayannan mala'iku su dauki wannan rai sai a tafi da shi zuwa sama ana isa da wannan rai zuwa sama ta daya mala'iku da ke sama ta daya za su rinka jin wani irin kanshi su ce wani irin kanshi ne muke ji haka a ce rai ne na wani bawan Allah aka karbo wanda yayi wa Allah biyayya sai su yi kyakkyawar addu'a ga wannan rai a bude kofa wannan rai a shiga da ita mala'ikun da ke sama ta daya za su yi wa wannan rai rakiya saboda rai ce mai daraja za su zama escort suna taka wannan rai baya ba za su dakata ba sai an dangana da sama ta biyu idan an je sama ta biyu mala'ikun sama ta biyu su mata addu'a mala'ikun sama ta daya su dawo mala'ikun sama ta biyu su raka ran zuwa ainihin sama ta uku haka za a rinka yi wa wannan rai rakiya har zuwa sama ta bakwai sannan a gabatar da ubangiji da ran wannan bawan Allah ran za ta yi ubangiji sujada a gaban al'arshi ta ubangiji bayan ta yi sujada Allah zai ce uktubu kitaba abdi fil illiyin Allah zai ce wannan rai a yi mata record a cikin wato illiyin tana daga cikin yan aljanna tana daga cikin masu ɗaukaka bayan an tafi da ita illiyin inda a nan za a yi wannan rai rijista za ta haɗu da sauran rayuka na bayi wayanda suka bi Allah madaukin sarki Allah ya karɓi rayuwarsu dukkan wanda ya mutu in ya bi Allah bayan ka mutu sai kun haɗu da shi a rayuwar da za ku yi rayuwa ta barzaki
dan ne har suna ma tambayar juna ya labarin su wane in ma su aji ne za a ce ya labarin malam wane ya ce yana nan lafiya kalmomin bashi a duniya ya labarin wane wayanda suka riga ran mutuwa suna tambaye ta labarin wayanda suka baro a duniya idan suka tambayi labarin wani ina wane yake sai ya ce wannan bai zo wajen ku ba su ce ba mu hadu da shi ba sai ya ce ai ya riga ni mutuwa nan take sai su gane to ya tafi jahannama ne shi yasa ba su hadu da shi ba sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuhiba bihi ila ummihi alhawiya fa bi'satil murabbiya sai su ce an tafi da shi zuwa ga uwarsa hawiya wace ce hawiya ita ce narun haniya su ce fa bi'satil murabbiya Allah wadan mai reno a ce jahannama ita ce wacce za ta rene ka a wannan lokaci a daidai wannan lokaci a nan kuma duniya ana saka takatatu da wannan gawa ana kokarin a mata wanka ana kokarin a saka mata likafani ana kokarin a dauke ta a tafi da ita zuwa ina a tafi da ita zuwa ga kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kun dauki gawa za ku kai ta kabari ku rinka yin sauri ku rinka tafiya da sauri saboda menene annabi yace in bawan Allah ne na kwarai zai tafi zuwa ga rahama kar ku bata masa lokaci idan bawan Allah ne na banza wanda ya saba wa Allah to bala'i ku ka dauko musiba da balbalin bala'i ku ka dauko ku sauri ku ce ku aje shi ku yi gaggawa ku je ku sauke shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan rai ne ba na kwarai ba to wannan rai yayin da aka zo karbar ta za ta ainihin koma a cikin jiki mala'iku za su rinka fisgo wannan rai azabar da yake ji tare a sa kugiya a bakin ka ta kamo hanji cikin ka da kayan ciki a girgiza a fisgo hanjin ka da tumbi da hanta ta baki ya fi sauki akan azabar da wannan bawa yake ji yayin da ake fidda sa a kama akuya a taire ta da ranta azabar da za ta ci bata kai azabar da kafiri yake ji yayin da za a zala ransa ba idan aka ciro wannan rai mala'ikun azaba sun zo da tawul daga wutar jahannama wanda yake dauke da tiya gasta wutar jahannama sai a saka wannan rai a ciki idan aka saka wannan rai a ciki shikenan sai a tafi da ita ana zuwa da ita sama ba za a bude wa ran kofar sama ba balantana a wuce da wannan rai saboda ran tana wari mala'iku suna cewa wane ne wannan ana wani bawan Allah ne da ya lalace ya zama mazinaci ya zama maha'inci ba ruwansa da addini ya zama mutumin banza ya saba wa dokokin Allah an masa wa'azi yayi kunnan uwar shegu ya ki ya saurara shine yau aka karbo ransa za a tafi da shi wajen ubangiji ubangiji yana fushi da shi mala'ikun Allah za su rinka la'antar wannan rai suna tsine mata albarka a wannan lokaci wannan rai Allah zai ce a kai ta sijjin a can ne za a yi mata record inda nan ne ake yi wa dukkan wani dan wuta wanda ya mutu rijista kamin a busa kafa ya tafi zuwa wutar jahannama wannan rai bawa an riga an tafi da shi an tafi da shi zuwa ina an tafi da shi zuwa kabari inda a nan ne za a je ainihin wato abin da shi yayin da aka sanya shi a cikin kabari sayyidina Usman radiyallahu anhu duk lokacin da yaga kabari sai hankalinsa ya tashi sai ya fashe da kuka kai har sai ya zama saboda kukan da yake yi ya sa mutane su ma suna kuka a wannan lokaci sai aka ce masa ya kai khalifa kakan tuna wuta da aljanna amma ba ka yin kuka me yasa kake kuka idan ka ga ainihin kabari sai ya ce alqabaru awwalu manazilil akhira kabari shine dakali na farko da ake takawa idan za a tafi lahira in an same shi da sauki abin da ke bayan sa yafi sauki in an same shi daga tsarni ne to abin da ke baya yafi tsanani yace da kunne na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alqabaru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufarun min hufarin niran shi kabari ko dai lambu ne daga lambunan aljanna ko kuma ya zama rami daga ramukan wuta Allah madaukin sarki ya sauka a lokacin ne za a dauki wannan rai a kai ta zuwa cikin kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace yayin da kuka binne bawa a cikin kabari za a dawo masa da ransa yayi wata irin rayuwa ba irin rayuwar da yake yi a duniya ba domin alaka tsakanin rai da ainihin gaggar jiki alaka ce kala daban-daban akwai alaka kala ta farko yayin da bawa yake cikin mahaifiyarsa yana da rai amma alaka ta tsakaninsa da rai ba alaka ce mai karfi ba alaka ta biyu shine idan aka haife shi yazo duniya alaka ta da ransa takan karu yadda zai rinka gudanar da abubuwa yana harkoki alaka ta uku shine yayin da yake bacci alaka ta da rai takan zama mai sauki gaya a cikin ku amma yana wata duniya daban abin da yake gani daban yayin da yake cikin barci yana yin wasu mafarkai watakila kaga yana tsorita yana razana yana hada zuba ga ka zauna kusa da shi kuma kai baka san me yake yi ba a wannan lokaci alaka ta gaba shine alakar rai da gangar jiki yayin da ka mutu aka sa ta a kabari alaka ta karshe ita ce alakar gangar jiki da rai in an busa kiyama nan ne za a kulla alaka tsakanin su da babu rabuwa duk irin azabar da za a yi maka a wutar jahannama ba za ka mutu ba saboda alaka da ke tsakanin ranka da gangar jikinka an kulla ta kullawa ta har abada a daidai wannan lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai masu dama da ayoyin suka bayyana mana cewa wato akwai abubuwa da suke faruwa a cikin kabari. Ya zakai ka samu wannan? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito, Abdullahi dan Abbas yace muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace sai ga wato ainihin godiyar da annabi yake kanta, sai kawai aka ga ta razana, ta firgita, ta yi girgiza har ta kusa ta jefo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasa. Abdullahi dan Abbas yace da muka duba a wurin sai muka ga kaburbura, kaburburan dai ko guda shida ko guda biyar ko guda hudu, ya manta adadin kaburbura. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ku akwai wanda ya san wayannan kaburburan, kaburburan su wane ne? Sai wani yace na sani ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai annabi yace kaburburan su waye? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin yace mata mutane ne da suka mutu a cikin shirka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadhihi al-umma latubtala fi quburiha, wallahi wannan al'umar ana jarraba ta a cikin kaburburanta, ana musu tambayoyi da abubuwa da dama a cikin kaburburanta. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walaula an la tadafanu la da'utu Allah an yusmi'akum ma, wato ainihin wato abinda bi asabil qubur, yace ba domin kada ku tsorita ku ainihin gagara binna gawa in ta mutu ba, yace da na roki Allah, Allah ya jiyar da ku abinda yake faruwa a cikin kaburbura, azaba da ake wa mutane a cikin kabari, ihu da kururuwa da suke yi. Manzon Allah yace da na roki Allah, Allah ya jiyar da ku kama tasma'ul bahain, kaman yadda dabbobi suke ji. Annabi yace idan kuka ji kuka san abin da ke faruwa, to mutum in babansa ya mutu ba zai iya daukan gawar ya kai ta kabari ya binne ta ba, saboda tsoron kururuwa da ihu da watakila uban zai rinka yi in ya saba wa Allah madaukin sarki. Bayan ya faɗi wannan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji Abdullahi dan Abbas sai ya wayo ya kalle mu yace ta'awwazu min azabi jahannam, fa qulna allahumma na'udhu bika min azabi jahannam, annabi yace ku nemi tsari da azabar wuta. Abdullahi dan Abbas yace sai muka nemi tsari da ainihin wato azabar wuta. Annabi yace ku nemi tsari da azabar wato fitinar rayuwa da mutuwa, suka nemi tsari da fitinar rayuwa da mutuwa. Annabi yace ku nemi tsari da fitinar wato kabari. Abdullahi dan Abbas yace muka nemi tsari da fitinar kabari. Sai manzon Allah yace ku nemi tsari da wato ainihin fitinar wato ainihin shafar dujal. Abdullahi dan Abbas yace sai muka saki ainihin wato roƙon Allah ya kare mu daga fitinar shafar dujal. Wannan hadisi yana tabbatar da ana yin azaba, ana jarrabar mutane a cikin kaburburan su. Hadisi na gaba hadisin Aisha radiyallahu anha, shi ma hadisi ne ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito. Aisha radiyallahu anha take cewa wata mata ba Yahudiya ta shigo gidana, da ta zo wajena sai take gaya mun cewa mutane in sun mutu ana musu azaba a cikin kabari. Aisha take sai ban yadda ba, ban gaskanta ta ba, dan ban taba jin maganar a bakin annabi ba. Aisha radiyallahu anha take bayan matar ta tafi sai ga annabi ya shigo, da annabi ya shigo sai na bashi labarin, ga labarin da wata Yahudiya ta bayar cewa ana yi wa mutane azaba a cikin kabari. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad sadaqat, yace hakika wannan mata ta yi gaskiya, mutane da suke mutuwa ana sa su a cikin kaburbura, ana yi musu azaba a cikin kaburburan su. Allah ya suturta musibar da ke faruwa a cikin kabari saboda mu samu kwanciyar hankali, da za a jiyar da mu so da mun rinka aibanta juna. Watakila ana ganin mutum kamar mutumin kirki, sai ya mutu a rinka jin shi ana azabtar da shi a cikin kabari yana yin kururuwa, to wannan ba a san menene yake aikatawa marasa kyau a boye ba, sai a dauka abinda a gari na zahiri shine wanda ya jawo wannan azabar da ake masa. Ko kuma mahaifinka ko wani naka ya mutu a rinka jin ihu sa a kabari, wannan yasa kai wasu su rinka aibanta ka, shi yasa Ubangiji ya suturta abinda yake faruwa a cikin kabari. Sai dai lokaci lokaci Allah yana nuna mana abubuwan da ke faruwa a cikin kabari, kamar zamanin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu, wasu mutane wani dan uwan su ya mutu sai suka je suka tona rami za su binne shi, suna tona rami sai ga wani katon bakin kuburcin maciji a cikin wannan rami din, da suka gani sai suka binne rami, sai suka koma wani wuri suka sake tonawa sai ga wani katon bakin maciji har yanzu a ciki, sai suka rufe suka je suka tona wani wuri na uku dan ba sai ga katon maciji a ciki, sai suka dawo suka tambayi Abdullahi dan Abbas suka ce ga halin da ya faru. Abdullahi dan Abbas budar bakin sa sai yake cewa wallazi nafsi biyadihi law hafartumul arda jami'aha lawajadtumuha fihi fadauhu alaiha fa inna hadha amali, Abdullahi dan Abbas yace na rantse da Allah da girman Allah da raina ke hannunsa da za ku tona kasar duniya gaba daya sai kun samu wannan wato maciji a ciki ku hada shi da macijin sakamakon aikin sa da inji Abdullahi dan Abbas aka je aka sake tonawa sai ga wani katon kumurcin maciji wannan katon kumurcin maciji aka hada shi tare da shi macijin ya nannade shi aka binne su tare ya hada da sakamakon aikin sa a wannan lokaci wannan darasi ne Allah ya nuna wa al'umma kamar yadda yake nuna musu darasi akan bayin Allah na kware wani lokaci kamar me kamar aini wato Amr ibn al-Jamu radiyallahu anhu wanda ya ainihin samu shahada a ainihin yaki Uhud Amr ibn al-Jamu gurgu ne amma da ya samu shahada a lokacin da aka yi ainihin wato za a je yaki Uhud gurgu ne ƴaƴansa wayanda da su ake fita zuwa ga jihadi suka ce masa ba zai tafi zuwa ga wannan jihadi ba shi Amr ibn al-Jamu suka ce za su yi jihadin a madadin sa me yake faruwa a daidai wannan lokaci sai ya kai karar su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ga ƴaƴana sun hana ni zuwa jihadi sun ce Allah ya dauke mu ni kuma ina so na je wannan jihadi ko zan yi nasara Allah madaukin sarki ya azurta ni da shahada a wajen wannan jihadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace amma kai Allah ya dauke maka zuwa jihadi sai ya kalli ayan yace to ku kuma me zai hana ku barki ko Allah zai azurta shi da samun shahada ayan suka rungumi kaddara suka barshi da ya tafi wajen wannan jihadi da aka yi kai tun kamin aka ce shi ya fara jin kanshin aljanna a wannan lokaci Amr ibn al-Jamu a wurin Allah madaukin sarki ya azurta shi da shahada bayan shahada ta ya samu shahada yana cikin sahabbai da aka binne a Uhud sai ga wani abun mamaki ya faru a shekara ta 46 ko 48 bayan hijira sai aka yi wani mamakon ruwan sama wannan ruwan sama da aka yi sai ya zama ya biyo ta Uhud ya tattauna wayannan makabartu sahabbai aka tafi domin kasusuwa na ainihin mutane da sauransu wayanda aka samu a daidai wannan wuri kan ruwa ya tafi tare da su da aka zo wajen gawar Amr ibn al-Jamu shekara 40 wato ainihin shekara 40 da wani abu da mutuwa sa a daidai wannan lokaci amma aka samu gawar sa kamar a lokacin ya mutu da aka taba gawar a wannan lokaci wato kai ka dauka yanzu ya mutu aka kwantar da shi kasa bata tuna mansa ba saboda shekara 40 wannan karama ce wacce Allah madaukin sarki ya bayyanar kamar yadda wasu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kokarin karatun alqur'ani ai rinka jin karatun qur'ani a makabarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata wani sahabi mai kokarin karatun qur'ani cewa shine ake jin karatun qur'anin sa daga cikin kabari bayan binne shi da kai wayannan wasu karamomi ne da Allah madaukin sarki yake ainihin wato nunawa wannan ya nuna kabari yana iya zama ni'ima sannan yana iya zama me yana iya zama azaba to amma daga cikin masu inkarin azaba ta kabari wato suna cewa qur'ani bai magana akan sa ba malamai suka ce qur'ani yayi magana akan azaba ta kabari a cikin ayoyi da dama ga dukkan wanda ya saba wa Allah madaukin sarki bai masa biyayya ba daga cikin irin wayannan ayoyi Allah madaukin sarki yana magana akan mutanen fir'auna sai ce annaru yu'raduna alaiha
ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab
Allah madaukin sarki yace annar wuta yu'raduna alaiha za a rinka bijirar da su akan ainihin wuta guduwan wa 'ashiyya safiya da maraice za a gasa su da safe da wuta sannan a gasa su da maraice da wuta sai Allah madaukin sarki yace wa yawma taqumu as-sa'a idan kiyama ta tsaya kuma adkilu ala fir'auna ashadda al-'adab za a shigar da wato Allah zai bada umarni a shigar da fir'auna da jama'ar fir'auna domin idan aka ce ala wane to da wanan da jama'ar ka duka sun shiga ciki za a shigar da su azaba mafi tsanani kenan wannan azabar da za a mutu ba a lahira za a mutu ba a yaushe za a mutu wannan azaba za a mutu wannan azaba ne yayin da suke cikin kabari daga cikin irin wayannan ayoyi Allah madaukin sarki yake cewa sanu'azzibuhum marratayn thumma yurajuna
sanu'azzibuhum marratayn thumma yurajuna ila adabin alim
Allah madaukin sarki yace sanu'azzibuhum marratayn da sanu za mu azabtar da su sau biyu yaushe ne za a azabtar da su sau biyu azaba ta farko za a ba musulmai nasara akan su su kashe su a fagen daga tun daga nan duniya azaba ta biyu shine za a azabtar da su a cikin kabari shi yasa aka ce summa yuraduna bayan an azabtar da su sau biyu sai kuma a maida su ila azabil ghaliz zuwa ga ainihin wata azaba wato mai ainihin wato azim zuwa ga wata azaba mai radadi kenan azabtarwa da za a yi musu sau biyu kamin kiyama ta tsaya a maida su zuwa ga wuta ne za a musu to wasu ne azaba guda biyu azaba ta farko ita ce azaba da za a musu ta ba musulmai nasara a kansu azaba ta biyu shine azaba wacce za a yi musu a cikin kabari bayan wannan a wani wurin Allah madaukin sarki yake cewa wala nuziqannahum min al'azabil adna dun al'azabil akbar
wannahum min al'azabil adna dun al'azabil akbar la'allahum yarji'un
wala nuziqannahum Allah yace da sanu zamu dandana musu min al'azabil adna wannan abu daga cikin azaba makusanciya dun al'azabil akbar kamin azabar da za a musu mafi girma a ranar tashin alkiyama wace ce azaba makusanciya azaba makusanciya ita ce azaba guda biyu kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake ainihin wato bayyanawa kamar yadda she wato Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake yin karin bayani akan ayar azaba ta kusa da za a yi musu shine azaba ta ba musulmai nasara su kashe su a fagen daga Ibn al-Qayyim yace to amma an ce ne min al-azabil adna wannan abu ne daga azabar ta kusa za a musu wato wani bangare nata kenan bangaren nata wanda za a musu shine azabar da za a yi musu ta kashe su da za a yi sannan sauran bangaren na azaba ta kusa shine azabar da za a yi musu a ainihin wato cikin kabari wannan shine aqida ta wato ainihin wato ahlus sunna wato wal jamaa wannan shine kashi na farko wato wanda akai magana akan su suwa ne ne wato sune ainihin wato al-muqarrabun wanda yake sune masu daraja a ranar tashin alkiyama sune masu daraja a lahira sune daraja ta kololuwa da bawa zai iya samu Allah madaukin sarki ya samu na ciki shi yasa hatta a cikin aljanna wato a cikin abubuwan sha da ake sha a aljanna abubuwan da suka fi kowane daraja abubuwa ne guda biyu shine kafur da taslim malamai sai suka ce wato kafur da taslim wayanda sune kayan sha jus mafi daraja a cikin aljanna al-muqarrabun sune kawai waɗanda za a ba su zallansa su sha amma ashabul yamin da ba su kai su daraja ba ko da sun shiga cikin aljanna ba za a ba su wayannan abubuwan sha zallansa su sha ba sai dai a yi musu mis kamin su sha shi yasa da aka yi magana wato a cikin ainihin wato aini wata suratul insan Allah yace innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura
innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura
innal abrara lalle masu biyayya ga Allah madaukin sarki sune ashabul yamin sune wadanda ake cewa al abrar sai aka ce yashrabuna min ka'sin za su sha daga wani kofi da za a zuba musu kayan sha a ciki wannan abun da aka sa musu kana mizaju ha kafura wato za a musu mis da kafur a cikin wannan abun da za su sha ba za a ba su shi zallansa su sha ba sai an yi mis tukunna za a dauka a ba su to menene kafur din sai aka ce ainan yashrabu biha ibadallah
yashrabu biha ibadullahi yufassirunaha tafsira
sai aka ce wannan kafur din aina wani marmaro ne wanda yake bubugowa daga cikin aljanna yashrabu biha ibadullah wanda ibadullahi za su sha daga wannan marmaro ba ce yashrabuna minha ba sai aka ce yashrabuna biha malamai suka ce ma'anan yashrabuna biha ayyaruna biha za a ba su shi su sha su koshi zallansa za a ba su shi yasa Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa yumzaju li ashabil yamin wa yashrabu biha almuqarrabuna sirfa ashabul yamin waɗanda su ne al'abrar wato za a musu mis ne sai a ba su su sha amma wato su al-muqarrabun za a ba su shi ne sirfa zallansa za a ɗauka a ba su su sha sannan haka taslim shi ma a cikin suratul mutaffifin bayan an ce innal abrara lafi na'im a can gaba sai aka ce yusqawna min rahiqin maktum
yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanabidun
cigaba wa mizajuhu
min عينا يشرب بها المقربون
da ake magana akan al-abrar aka fadi irin nau'in jiyar da za a ba su sha a ranar tashin alkiyama sai aka ce wa mizajuhu abinda za a yi mis da wannan jiyar a ba su sha sai aka ce min taslim taslim za a dauko a musu mis a dace su sha ba za a ba su sha zalla ba menene ainihin wato taslim sai aka ce ainan wani marmaro ne na ruwa, wani marmaro ne na abun sha a cikin aljanna, wanda yake shi wannan ainihin marmaro na abun sha. Sai aka ce wato masu shansa ainan yashrabu bihal mukarrabun, al mukarrabun su ne waɗanda za su sha daga wannan marmaro. Allah ka sa muna cikin waɗanda za ka karɓi rayuwarmu a matsayin al mukarrabun. Bayan wannan sai Allah ya faɗa mana kashi na biyu, su wane ne waɗannan kashi na biyu? Sai aka ce wa amma in kana min ashabil yamin,
amma in kana min ashabil yamin
fasalamun laka,
fasalamun laka min ashabil yamin,
wa amma in kana min ashabil yamin. Amma idan ainihin shi wannan bawa wanda aka zo karɓar rayuwarsa sai ya zama yana daga cikin ashabul yamin, su wane ne ashabul yamin? Su ne waɗanda suka aikata abin da Allah ya farlanta musu, suka nesanci abubuwan da Allah madaukin sarki ya haramta musu. Amma kokarin su da biyayya ga Allah madaukin sarki bata kai ta wayansu al-muqarrabun ba. Sai aka ce fasalamun laka min ashabil yamin, wannan kasancewar su daga cikin ashabul yamin yayi sai ya kubutar da su daga azaba a ranar tashin alkiyama, yayi sai ya sa su samu aminci a ranar tashin alkiyama, su ma su zama suna cikin aljanna duk da cewa darajar su bata kai waccan daraja ta kololuwa ba. Sai kashi na ƙarshe, sai aka ce wa amma in kana minal mukazzibin,
amma in kana minal mukazzibin dallin fa nuzulun min hamim.
Bai haka fa
tadliyatu jahim, inna hadha lawwal faw
lahuwa haqqul yaqin,
inna hadha lahuwa haqqul yaqin.
Sai Allah madauki sarki ya ce wa amma in kana minal mukazzibin dallin, amma idan wannan bawa da aka zo za a karɓi ransa ya kasance daga cikin wato masu ƙaryatawa, ya kasance daga cikin batattu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah yake wannan yana